Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel. Tare nake da baya ko makiyar da sauran abokan aikin muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 25 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku da abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu, wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da Jami'ar Chicago ta gudanar ta gano rabin al'umma Amurkawa sun amince da taimakon soja da Amurka ke baiwa Ukraine. A yau Alhamis ne kuma za a yanke wa Stewart Rhodes, wanda ya kafa kungiyar 'yan tada kayar bayan nan ta Old Keepers Militia, saboda rawar da ya taka a tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka tayar a majalisun dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Kana ajiya Laraba, kasashen Canada da Saudi Arabia sun maido da hudarsu ta diplomasiya da suka rusa shekaru da kadan da suka wuce a baya.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa Amurka za ta bada tallafin dala miliyan 300 don gina cibiyar bayanai a kasar Ghana.
Muna maraba da sanarwar zuba jarin dala miliyan 300 daga hukumar ci gaban harkokin kuɗi ko DFC a takaice don gina cibiyar bayanai irin ta farko a Ghana.
A jerin rahotanni na musamman da muke kawo muku a wannan kaka ta sauyin gwamnati a Najeriya, batun nasarori ko akasinsu cikin shekaru 8 na mulkin Buhari shine zamu duba a wannan safiya.
Wato a yi maganar wai nasarori ma to misiyar da kamar su kana aiki ko kuma dai reno mayori lokacin da hau mulki ko Buhari sun dauki wani bangare kafa kasa ta karamar hukuma 17 a jihar Borno.
Bayan rahoton da muke tafa da su, Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a da sashen karatu manufofin jama'a ta Jami'ar Chicago tare da cibiyar NOC mai bincike mai zaman kanta ta jami'ar da suka gudanar sun gano rabin al'ummar Amurka sun amince da taimakon sojan da Amurka take baiwa Ukraine, yayin da kwatan Amurkawa suka nuna rashin amincewarsu. Kusan babu sauyi na waɗanda suka amince da wannan abu a bara. Wasu bayanai daga Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa kusan fararen hula 8,000 ne suka mutu a Ukraine tun lokacin da Rasha ta kai mata mamaya a bara. Tana mai cewa duniya ta gaza kare lafiyar fararen hula a ƙasar. Adadin waɗanda suka mutu a Ukraine na ƙaruwa cikin gaggawa, inda shugaban ƙungiyar Wagner ta sojojin hayar Rasha Yevgeny Prigozhin, wanda ya faɗa a jiya Laraba cewa an kashe mutanensa 20,000 a kazamin faɗar da aka daɗe ana yi a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine. Fadar White House ta ce alƙaluman da Prigozhin ya nuna sun yi daidai da waɗanda suke da shi, wanda Rashin take nuna cewa sojojinta na mutuwa cikin gaggawa. A cikin 'yan kwanakin nan, Rasha ta yi ikirarin kwace ikon birnin Bakhmut, yayin da sojojin Ukraine suka ce ba za su ja da baya ba kuma suna kokarin kewaye birnin. A yau Alhamis ne za a yanke wa Stewart Rhodes, wanda ya kafa kungiyar 'yan tada kayan bayar nan ta Old Keepers Militia, saboda rawar da ya taka wato a tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisun dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci alƙali Amit Mehta da ya sanya wa Rhodes hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda yunkurin hana majalisar dokokin ƙasar tabbatar da Joe Biden na Democrat a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2020. A cikin watan Nuwamba ne wannan kwamiti na masu taimakawa shari'a a Washington ya tabbatar da aikata laifi akan Rhodes mai shekaru 57 da Kelly Max mai shekaru 53, shugaban kungiyar 'yan tada kayan bayan reshen jihar Florida na haɗin baki wurin iza masu tada tarzoma. Kwamitin mai mambobi 12 ya wanke mutane 3 a cikin wato kungiyar ta Old Keepers, amma dai ya ɗora musu ƙananan laifuka.
To idan an jima kaɗan, ba zai sake dawo da labarai. Kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda ministan harkokin kuɗi Ken Ofori-Atta ya sanar da tallafin dala miliyan 300 na lamani daga hukumar cigaban harkokin kuɗi ta ƙasa da ƙasa ta Amurka. ga cibiyoyin bayanai na Afirka don gina cibiyar bayanai irinta ta farko a ƙasar Ghana, wadda masana ke hasashen za ta haɓaka kasuwanci da rage tsadar hanyoyin sadarwa a Ghana da sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya. Wakilin Idris Abdullah ya haɗo mana da wannan rahoton.
Kamar yadda ma'aikatar harkokin kudin Ghana ta yada a shafinta na kafar Twitter, ta ce bayan yarjejeniyar asusun lamuni na duniya wato IMF, Amurka ta jagoranci hanyar nuna amintuwa da Ghana a matsayin inda za a zuba hannun jari mai riba. Muna maraba da sanarwar zuba jarin dala miliyan 300 daga hukumar ci gaban harkokin kudi ko DFC a takaice don gina cibiyar bayanai irinta ta farko a Ghana. Cibiyoyin ADC na shirin fara aiki kan sabuwar cibiyar da za ta ba da megawatt 10 a karin farko, wanda za a iya faɗaɗawa zuwa megawatt 30 a wani fili mai girman kadada 125 da ke birnin Accra. Kamar yadda Yakubu Lantam Abdul Jabbar, shugaban kamfanin fasahar zamani mai suna Coltsis, ya ce gina wannan cibiyar a Ghana abin murna ne domin cibiyoyin bayanan kwamfuta da ke kusa duk ƙanana ne, domin idan wanda suke amfani da su suka ɗauke sai sun dangana da Afirka ta Kudu.
Inda ka duba data centers da ke garin Gada Nigeria da Ababe, sun zama enterprise level data center ne. They are not huge infrastructure and they take in terms of banking, in terms of electricity, in terms of e-commerce, in terms ya zama da data centers da muke use mostly a kasar England da South Africa ne muke use, wanda Microsoft, Google, da Oracle, da AWS suke provide muna wannan data center. Kuma da ka duba wannan garuka yana da nisa inda za ka process data ka, shi yasa ya bari muna struggle a garin ga in terms of cost of managing data centers.
Musa Inuwa, mai sharhi kan fasaha sadarwar zamani a nasa bangaren, ya bayyana muhimmancin cibiyar idan an kammala ginawa.
Mu a wurinmu wannan irin taimako shi ne taimakon da kasashe developing countries kamar Ghana muke bukata sosai. To shi cibiyar bayanai dai yana da muhimmanci a wurare dai daban-daban. To za ka duba wurin shafin tsaro kenan, irin wannan cibiyar bayanai zai taimakawa wato ci gaban jami'a na tsaro da kuma wurin tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasa.
Yakubu Lantan Abdul Jabbar ya ƙara muryarsa kan amfanin da Ghana za ta samu.
Amma dai mun samu wannan abu nan, gashi nan matasa za su samu aiki da yawa. Kuma dai ka duba kan da technology na tafiya, bangaren artificial intelligence ga messaging da muke using ga duka yana amfani da data center ne.
Haka kuma idan an kammala sabuwar cibiyar bayanan, Ghana za ta kasance gurin zuwa ga manyan masu zuba hannun jari na duniya waɗanda suka dogara da aika bayanan kwamfuta cikin sauri. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Idris Abdullahi Bako, har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, kasashen Canada da Saudi Arabia sun maido da hulɗarsu ta diplomasiya kana suka nada jakadu shekaru biyar bayan rashin fahimta akan harkokin masu kare 'yancin mata, lamarin da ya lalata hulɗa da kuma cinikayya tsakanin kasashen biyu. A shekarar 2018 Saudi Arabia ta kori jakadar Canada a ƙasar, kana ta janye nata jakada bayan da ma'aikatar harkokin wajen Canada ta bayyana a shafinta na Twitter wato goyon bayanta ga wasu 'yan rajin kare haƙoƙin mata da aka kama su. 'Yan Saudiya sun ta saƙiyar wato 'yan ƙasar Canada da suke karatu a can Saudi Arabia, sai dai an riga yanzu haka an sake su waɗannan 'yan rajin. Ma'aikatan harkokin wajen ƙasashen guda biyu sun fitar da sanarwa a jiya Laraba a kan shawarar da aka ɗauka a tattaunawa tsakanin Prime Minister Canada Justin Trudeau da Yarima mai juran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman da aka gudanar a watan Nuwamban bara a gefen taron ƙasashen Asia Pacific. Ma'aikatar harkokin wajen Canada ta ce kasashen biyu sun buƙaci maido da hulɗar diplomasiya tsakaninsu ne akan girmama juna da kuma muradi iri ɗaya. koke-koke rabuwar kawuna ta siyasa ci gaba da yada farfaganda ta turawan nazi masu aƙidar kimbakin fata ta yanar gizo da kuma kusantowar zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2024 suna ƙara jefa amurka a cikin yanayi na barazana a cewar sabon gargaɗi da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar A jiya Laraba, ma'aikatan harkokin cikin gida ta Homeland Security ta sake fitar da wata sanarwar gargaɗi ta ƙasa baki ɗaya akan ta'addanci, tana mai cewa cakuɗewar fushi da aƙidar tsaurin ra'ayi da kuma damarmaki suna ci gaba da zama babbar barazana ga harkokin cikin gida a Amurka. Wannan ne karo na takwas da ma'aikatan harkokin cikin gidan ta fitar da irin wannan gargaɗi tun daga shekarar 2021 inda gargaɗin na baya ya maye gurbin wanda aka fitar a watan Nuwamba. Gargaɗin na zuwa ne kwanaki bayan da wani matashi mai shekaru 19 daga jihar Missouri ya ɗauko motar da kun kaya ta haya ya afkawa shingen jami'an tsaron fadar White House kafin ya fitar da tutar turawan Nazin. Haka zalika wannan ne na zuwa a yayin da ƙasar ke tunawa na zagayowar shekara na harin harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a makarantar Uvalde a jihar Texas wanda ya sanadiyar mutuwar yara 19 da malamai 2.
Labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jerin shirye-shirye na musamman da muke gabatar muku kan shirin sauya gwamnati da Najeriya ke yi. Yau wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa yayi nazari ne akan nasarori da aka san haka a tsawon shekaru 8 da Muhammadu Buhari yayi yana mulkin Najeriya.
Yanzu dai ƴan kwanaki kaɗan ne ya rage shugaba Muhammadu Buhari ya kammala wa'adinsa na biyu kuma na shekara 8 a matsayinsa na shugaban ƙasar Najeriya. A lokacin da yana kamfe, shugaba Buhari ya alƙawarin yaƙi da cin hanci, rashawa da matsaloli na tsaro da kuma inganta tattalin arziki na Najeriya domin samar da ayyukan yi da kuma yaƙi da talauci. Akan waɗannan muhimman batutuwa na tuntuɓi Dr. Usman Bugaje, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma ƙusa a al'amuran da suka shafi ci gaba a ƙungiyoyi na arewacin Najeriya, domin in ji tsokacin da zai yi akan nasarori ko akasin haka na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, inda yake cewa
maganar mulki na General Muhammadu Buhari na shekara 8 nan sai dai mu ce hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allah kar ya ƙara nuna mana irinsa, Allah kuma ya kawo mana sauki daga cikin irin wannan masifa da aka jefa. Wato a yi maganar wai nasarori ma to ni sai yanzu kamar su kana ake yi ko kuma dai rena wayo ne.
Amma in ka dubi Naija Bridge ta kudu maso gabacin Najeriya da hanyoyi da aka gina da kuma samar da tsaro da aka samu yayi sauki a arewa maso gabas, in ka kwatanta a baya baka gani waɗansu ci gaba ne, tunda hatta na arewa ma ana gina hanyoyi wanda yake kudu ba a gama ba, amma dai an yi nisa gurin gama su.
Mu muna bin hanyoyin nan, idan ka ga ɓannar da aka yi, kadarorin da aka hada da mutanen da suka mutu, da wanda motar su ta lalace, da wanda kadarar su ta lalace, wallahi musibar da ke cikin wannan aikin da ake gani wato ta wuce aikin shi kansa, kuma har yanzu ba mu san kuɗi nawa aka yi amfani da shi. Ni gaskiya ba wani abu wanda zan gani wanda zai ce gashi a burge, sai ba mu taɓa ganin ma rashawa da cin hanci da irin wannan. Yanzu ka dubi wasosan da ake yi, ka dubi bashin da ake ci. Ana faccewa biyan bashi daga dukkan abin da Najeriya ce mallaka ya fi wajen 97, uku kawai wato cikin 100 ya rage mana, amma a hakan fa aka je aka ciwo bashi na kusan biliyan na dalar Amurka.
Malam Garba Shehu shi ne kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma wa'adin nan guda biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi tare da shi aka yi, don haka shi ne mafi dacewa ya mai da martani akan soke-soken da ake yi cewa da walaki goro amiya akan mulkin da shugaba Buhari ya yi a Najeriya.
Na karɓar maganar tsaro lokacin da ya hau mulki, Boko Haram sun ɗauki wani ɓangare kafa ƙasa ta su ƙaramar hukuma 17 a jihar Borno tana ciki, wasu daga Yobe, wasu daga Adamawa. Yau idan ka duba wannan ƙasa ta su babu ita, don ka duba maganar tattalin arziki na ƙasa. Sanda shugaba Buhari ya kowa kukan da yake Najeriya man fetur kawai ta sa a gaba, wato tattalin arzikin Najeriya a kan ƙafa ɗaya yake tsaye. Yau an faɗi da tattalin arzikin Najeriya, kuɗin da yake shigowa ta wasu fannoni, harkar yanar gizo na ICT, harkar noma ya fi yawan man fetur. Ana samar da taki ga manoma, ƙungiyar manoman shinkafa sun ce suna da sababbin mambobi sun kai miliyan 10. Wannan dubun manoma da aka samu suna samar da shatoshin shirin shinkafa ta kai ta miliyan 8 zuwa miliyan 9. A sabbin da shinkafa da ake samu a gida, an kafa sababbin masana'antu na shinkafa sun kuɗa biyan da a Najeriya. A jihar Kano guda 62 ake da ita. Wannan magana ta rashawa da cintaki. A'a, shugaban Muhammadu Buhari ya yi rawar gani. Saboda yau, in dai ka ce kuɗi za a ce maka ci. Wanda aka in ka duba abubuwa da aka yi na kyautata rayuwa, abin da ya kamata ki yi an yi su fada ka samar da wutar lantarki, titina, gadoji, duk jirgin kasa. Yau ɗin da yake maka magana ɗan kwanaki da rage shugaban Muhammadu Buhari, babu lokacin da za a kaddamar da muhimman ayyuka a al'umma.
Malam Nasiru Gwangwazo, edita ne a jaridar Manhaja, ko mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, kuma shi ma ya yi min tsokaci akan shekaru 8 na shugaba Muhammadu Buhari, inda yake cewa
shugaba Muhammadu Buhari kowa ya san an zaɓe shi a 2015 ne saboda zargin da ake gwamnatocin baya na gazawa ta fuskar tsaro, ta fuskar tattalin arziki da abin da ya shafi cin hanci da rashawa. Amma waɗannan abubuwa guda uku babu wanda in ka kalli tarihin shekara 8 da yana mulki wanda ya samu bunƙasa ya samu cigaba a wannan fannin. Yawan mutanen da aka kashe a zamanin shekara 8 din sa na mulki sun fi waɗanda aka kashe kafin ya hau mulki bisa ƙididdigar da masu zaman kansu suka yi. Duk da cewa kuma yawan kuɗaɗen da shi ya kashe a zamaninsa na tabbatar da tsaro ya ninnin kama abin da aka taɓa kashe a tarihin Najeriya a baya, ko yakin ba sasa ba a kashe irin wannan kuɗin ba. A harkar cin hanci da rashawa, zarge-zarge da hukunce-hukunce da aka dinga samu, yawan kuɗaɗen ba a taɓa samun wani lokaci da aka sami irin waɗannan zarge-zarge ba kamar a zamaninsa. Maganar tattalin arziki, talaucin da ƙasar ta shiga ita a kan kanta a matsayin Najeriya, talaucin da ta tsinci kanta a ciki na bashi.
Al'ummar Najeriya dai za su ci gaba da muhawara akan wannan batu, akan nasarori ko kalubale da suka dabaibaye gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a wa'adin shi na shekara 8 a Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, a gaida Umar Faruk Musa, ana sauraron shirin nan ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1931 4960, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. A nan Washington DC agwamu na cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka don ka hoyi ba.
Idan ana magana yanci a doka, muna magana akan haƙƙi, mu shi muke fahimta yanci.
Ilmance, idan aka ce yanci ana nufin tabbatarwa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne. Yi wajibi, idan ba a sauke shi ba, mafi yawa Allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba. Shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin ƙara ya nema.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga waɗanda suke bin shirin domin iyali, daga cikin batutuwan da muka tattauna a kai a lokutan baya, mun haska fitila kan batutuwa da dama da suka shafi mata, kama daga rawar da suka taka a zaɓukan da ake gudanarwa a ƙasashensu. Nasarori ko akasin haka da matan da suka tsaya takara suka samu. Batun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa da suke nema da dai sauransu. Wani batu da ya fita fili a dukkan tattaunawa shine ganin yadda har yanzu ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi game da 'yancin mata, yayin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke bankwana, ta Bola Ahmed Tinubu kuma ke nada hannun riga na kama aiki. Tambayar ita ce menene makomar mata a sabuwar gwamnatin da za a kafa ranar Litinin? Babu shakka, haƙar mata ta ganin an dama da su ba za ta iya cimma ruwa ba a kowace gwamnati, sai idan waɗanda suke cikin gwamnatin sun fahimci 'yanci da ake batu a kai. Batun da shirin domin iyali zai haska fitila kenan a wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
Dangane da haka ne muka gayyato barista Aisha Aliyu Tijani, malama a kwalejin najarin harkokin shari'ar musulunci da addinin Islama ta Kano. A hannu guda kuma akwai malam Ustaz Abdulsalam Abubakar Babangwale. Mutum na uku shine kamar ya haishu Aibu Ungugo mai kula da al'amuran yau da kullun da fashin baki. Tunda zance muke na ma fahimtar ma'anar fassarar ko fassarar ma'anar yanci musamman in an alakanta ta da mata. Barista, wai idan aka ce yanci na mata me ake nufi ko kuma yancin kansa kafin mu alakanta shi da ku?
A takaice dai in an yi kamar magana yanci, kalmar yanci a Hausa dai ba malamar Hausa bace, amma fahimtar da jama'a suke yi magana yanci ita kanta kalma in an yi ta kamar a fitar da mutum daga wani yanayi na bautar da shi da ake yi, wannan shine yanci. A kuma hankalce ko in ce a ilmance, mu idan ana magana yanci a doka muna magana akan haƙƙi, haƙƙi mu shi muke fahimta yanci. To shi isa idan ka shigo jama'a kana maganar yanci musamman a Kano, kace kuma yanci kuma kace mata, to duk farin ka sai an maka kallon baki, ba ma mai karbarka kuma ba mai maka marhaban da lale musamman maza a Kano, saboda duk inda ka fadin mace kace yanci, to su ka sorry to say maza suna tsoron kalmar yancin mata, ba sa santa saboda dalilai wanda in muka zo tattaunawa zai zo ya biyo baya. Shi isa komin kyan abu in ka taho da shi, komin ribarsa, komin amfanuwarsa, kai mutuka komin dacewarsa da musulunci, in har ka dora masa kalmar yanci a Kano ma ba za a karbe shi ba.
Kuma ka alakanta da mata,
kuma ka alakanta wannan yancin ga mata, to a Kano ba mai maka karba arziki. To saboda fahimtar da aka yi mata da ta sha bamban da fahimtar ta a ilmance, amma a ilmance abinda ake nufi ai mu in a doka ana magana right shine dai kalmar da turanci ko a Hausa an fassara ta yanci, mu muna magana ne akan haƙƙi, haƙƙin mutum. Amma idan ka zo ko kanan ka zo a Hausance kace kana magana haƙƙi akan haƙƙin mata za a saurare ka har a taya kama, amma kana amfani da waccan kalmar ka kace zancen.
To shikenan za mu dawo za ki dora. Malama Abdulsalam, a mahangata addinin musulunci ya abin yake ne, kaji abin da barista ta faɗa fa?
Yanci kamar yadda barista ta faɗa shine ciro mutum daga yanayi na bauta a dawo da shi yanayi na zama ɗa. Bautar kuma akwai wacce mutum yake tasowa a cikinta kamar wanda aka haife su ƴaƴan bayi da kuma wanda wani dalili na hukunci na shari'a yake rataya akan su su zama bayi kamar wanda aka kwaso a filin yaƙi. Amma kuma a musulun a ilmance idan aka ce yanci ana nufin tabbatarwa da mutum dukkan wani abu da shari'a ta zana ta ce nasa ne, wanda ya dace da zuciyarsa da kwakwalwarsa da kuma rayuwarsa gaba daya. Shi ne ake kiransa haƙƙi, wanda yana da ɗan bambanci da wajibi, domin shi wajibi idan ba a sauke shi ba mafi yawa Allah ne yake kama wanda bai sauke shi ba, shi kuma haƙƙi mai shi yana da damar da zai iya yin kara ya nema. To akwai wasu abubuwa da mutane suke da su umuman waɗanda wani lokacin mutane ne za su ba su su sai su ki ba su, to sai a samu wata hukuma ko kuma wata kungiya da za ta wayar da kai akan lalle a ko a tirsasa ko a wayar da kai akan cewa waɗannan abubuwan a ɗauko su a kawo musu su a sadar da su zuwa gare su. To galibi in aka ce yancin mace, to ana so a ce wani yanayi na a tabbatar mata da abin da ya cancance ta wanda zai iya dacewa da zuciyarta da kwakwalwarta da kuma rayuwarta gabaki daya.
To ina aka samu misali akwai cin karo ne tsakanin yancin da watakila ake ta kwale matansa cewa ana tauye shi, har ma kasashen yamma misali suke shigo da wasu tsare-tsare na ganin cewa an kawar da wannan yanayi, ko kuma a rahin fahimta ne misali.
A irin abubuwan da suke fitowa da su na cewa su ne haƙƙin mace wanda da su za a yanta mace, in ka auna su za ka ga waɗansu su dama mu a musulunci akwai su, to masu kyan kenan. Amma mafi yawancinsu kuma idan ka auna su ka zuba su a fefe sai ka ga ko su idan suka tashi tsaye wajen tabbatarwa da mace irin wannan, to lalata ta za su yi ba wai yanci za ta ba su ba. To shi yasa a jumlace galibi za ka ga akwai taka tsantsan da kuma wani tsantseni a wajen malaman musulunci da kuma wato masu da'awa da sauran musulmai umuman akan batun yancin mata. Saboda yau da gobe ta tabbatar da galibi waɗanda suke yawan maimaita wannan abun to ba da irin manufar da mu muka samu muka gaje ta a shari'ance bane.
Kwamara da Shuaibu Ngogo, yawanci ku kwamarawa da ake cewa ku ne kuke wato kwarmata yanayin yancin nan ko kuma rashin sa misali ko an take shi ko kuma an samar da shi misali. Kenan akan samu wani yanayi a ce kuma ba ku fahimci waɗannan rabe-raben ba misali ko kuma rashin wannan fahimtar ta ma shi kansa yanci din da kuma inda zai aiki misali yasa wani lokaci kuna yi ne kawai a cikin irin wannan da haka har yanzu ba a kai ga samun fahimtar ma yaya yancin yake ba kuma ya za a yi amfani da shi.
To watan kamar yadda ni na fahimci yancin nan akan dan adam magana ce ta shari'a, yancin nan magana ce ta guda daya, magana ce ta dama, magana ce ta irin me Allah subhanahu wataala ya halicci mutum dan shi, menene haƙƙinsa, wani irin haƙƙi Allah subhanahu wataala ya dora wa mutum akan sa. Maganar yancin mata da ake generally magana ce da ake yin ta akan ana musamman ma tsakanin amfi fifita ta tsakanin mace da misali miji da mata shine tashi na farko. Sannan na biyu tashin mace tun daga lokacin da take yarinya a cikin gidansu zuwa girman ta aure da ita ga wani har ta kai ga yanda za ta samu ilimi ta samu abubuwa, duk maganar yancin da ake bai fice irin wannan ba. Ya za a taso da mace a matsayin ta na mace, wani abu za ta yi, wani abu wata irin dama take da shi na ta tashi ta rayu ta nemi ilimi ta girma, wata irin dama take da shi ne yanda za ta zama mutum ita ma a duniya kamar kowa.
To ba ku fahimci hakan ba kenan wajen wannan rabe-raben kamar yadda na faɗa wajen talata shi ne sa wakila ake ganin cewa waccan agenda ce ta yamma ko kuma wannan ta gabas ce.
To dan gama a Afirka babu wani sabon abu da zai zo da wanda suke da madafin iko muddin ya shafi wani abu na canji misali da zai nuna hakikarin damar da wani yake da ita akan wasu da suka dade suna danne shi kai tunanin cewa ba zai kalubalance ka ba.
Aiko ka fara sosa inda yake wa mata da dama kaikai sai dai kash lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas bujabarki nan sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya a wannan bayani na Comrade Ngogo. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ngogo sai kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya.
Madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To sarkulu a takaice, wata ƙuri'ar jira'oyin jama'a da sashen karatun manufofin jama'a na jami'ar Chicago tare da cibiyar NOC mai bincike mai zaman kanta ta jama'ar da suka gudanar sun gano rabin al'ummar Amurka sun amince da taimakon soja da Amurka ke baiwa Ukraine yayin da kwatan Amurkawa suka nuna rashin amincewarsu. Kusan babu abin da ya sauya cikin waɗanda suka amince da hakan a bara. A yau Alhamis ne za a yanke wa Stewart Rhodes hukunci wanda ya kafa kungiyar nan ta yan tada kayan baya ta Oath Keepers Militia saboda rawar da ya taka a wurin tada tarzoma da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka yi a majalisun dokokin kasar Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci da alkali Ahmed Mehta da ya sanya wa Ron wato hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda yunkurin hana majalisa tabbatar da Joe Biden ɗan Democrat a matsayin wanda ya lashe zaɓen shekarar 2020.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sami kira muku da wani sabon shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba har ma da rahoto kan ƙarin kuɗi da rikicin Sudan ya janyo maniyyatan bana a Najeriya. Yanzu a madadin Zanna Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Robert Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.